إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Alhamis yau 11 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da 16 ga watan 5 shekara ta 2019. Wannan shine darasinmu na 7 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke tafsiri cikin suratul Baqara. A jiya mun tike ƙarshen aya ta 57, a yau kuma insha Allah ta'ala malam zai karanto mana aya ta 58, wato fadin Allah madaukakin sarki. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qarya
malam bismillahi minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
نعم الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da jan hankali ga bani Isra'ila da wannan al'umma ma baki daya, sabili da a cikin hikimar Allah madaukakin sarki za ku ga galibi dukkan mutanen da suka kangare suka dade akan kangarewansu, to za ku ga annabawansu sukan yi tsawon rai ko kuma akan yawaita musu manzanni a cikin wannan al'umma har sai an kai ga matakin da Allah madaukakin sarki ya samar da wasu wanda za su ci gaba da aikin da waɗannan annabawa suke yi, sannan sai Allah ya ɗauke waɗannan manzanni ko annabawa da ya aiko su. Idan kun kalli tarihin Annabi Nuhu alaihi salam zai tabbatar muku da haka. Za ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa da kanshi, yace falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama. Annabi Nuhu alaihi salam ya zauna a cikin mutanensa yana kiransu zuwa ga Allah shekara 1950, ma'ana shekara 950 yana ta wa'azi yana ta kiran mutane. Daga cikin hikiman da yasa yayi wannan tsawon rai shine mutanen ba su amsa kiransa ba, mutanen ba su yi imani da shi ba, har ya ringa kai karansu wurin Allah yana cewa wa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, na ringa kiran mutane na laylan cikin dare waɗanda suke masu daraja ne da alfarma a cikinsu kamar sarakuna da shuwagabanni, na rinka jin su gida-gida a cikin dare ina jan hankalinsu cikin hikima da tausasa kalma don su yi imani da ni. Wa nahara, sannan kuma hakanan cikin yini na shiga kasuwanni da gari da duk inda ake bauta da inda mutane suke taruwa na kira su, amma falan yazidhum du'ai illa firara, kiran da ne musu nasi imani da kai zai kara musu komai banban da guje ma gaskiya da fikarin kai. Wannan kin amsan sakon da suka yi sai Allah ya sa ya tsawon rai a cikinsu har shekara 1050, wannan fa na kira kenan kadai in ban da ma na shekarunsa na haihuwa. Akwai asar din da ke nuna cewa mata sukan zo su kawo mu Annabi Nuhu koke suna neman yayi musu addu'a saboda suna wari kun san wari ko shine a haifida babu rai ko yana zuwa bai jima ba sai ya koma annabi nuhu alaihi salam ya ce da su shin ko shekara nawa ne ka'anki suka yi tace wallahi matsala shine ba sa wuce shekara 200 sai su mutu ba su wuce shekara 200 sai su koma zuwa ga Allah to shine sai yake cewa da ita akwai mutanen da za su zo a bayanmu su ba wala su wuce shekara 60 ko 70 ba mu kenan yanzu dai ina cewa kai shekara 50 duk kusan wani abu na kyale-kyale za ki ga ya fara fita a rai abinda da kike da ƙarfinki da jin daɗinki da morewanki hatta abinci wanda kikan taura ki ji shi raɗau sai ki ji ana yau abincin ba gishiri ne alhalin an sa gishirin hafatakin ki ne ya mutu kin ci zamanin ki ba za ki ci na wani ba an fahimci maganar ko to wannan daɗewa da annabi Nuhu ya yi a cikin mutanensa ya faru ne sanadiyyar kangarewarsu da rashin imanin kun ga shi annabi Nuhu alaihi salam ai daga cikin jarabawa da ya gani ma hajja matansa da ɗansa عند الله سبحانه وتعالى لا تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح ما تن النبي نوح دما تن النبي نوح كن جمع تنس الله تعالى تنم القيامة لا تشيد سوء وقيل دخول النار مع الداخلين كزوك شقوتا تارد ما سشد أبا ونجير مماوا سمد بكوي إيماني لأن باوان دسك مزا جنكني تارد كوسكي فانتيا عشان فتا قيا أما كنبتل جيموس dan haka wannan kusanci ba zai amfani ba a yau to kun ga kangare a kai ga a ce matan mutum ba ta imani ba shi haka nan dan cikinsa ya kangare masa bai karbi sakon da ya zo da shi ba har lokacin da ya ce ya fusata ya roƙi Allah yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace Allah karka bar gida ko guda ɗaya na wanda bai imani Allah na kira mutanen nan duk wani gaskiya na nuna musu kuma sun gani sun kiri Allah ka rushe su kawai tunda abin haka yake yace karka bar gida ko guda ɗaya na wanda ba musulmi ba yace rabbi fili wa li walidayya Allah ka gafarta mu ni da iyayena wa liman dakhala baiti mu'mina haka shi abin da ya fadi kuma sai Allah ya amshi addu'a tunda annabi amma daga cikin karɓar addu'an faɗansa da matansa suna ci shi ya sa da Allah ta'ala ya amsa kuma ya ga laifin nasu yayi yawa ina muku wannan shimfiɗan ne zuwa ga in kawo da ku dalilin da ya sa ku ji Allah na cewa wa'id 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 game da waɗannan bani Isra'ila sannan kuma mu san ko akan me yasa mu kuma aka sa shi a littafinmu ba a bar shi a littafinsu ba shi ma duk akwai hikima to shi ya sa annabi Nuhu alaihi salam da ya ga wannan halaka ta taso haka ɗansa ya zo sai tausayi na tsakanin da da uba ya kama shi biological relationship ya ga ga ɗansa fakiri da muzu Allah ya fusace ce ya sama ya ke sama aqli wa ghizal ma sama zubar da ruwan da na aje a cikin ki ke ma kasa ruwan da na taskace fito da shi kun ga bidina ta ƙariya sama na zuba kasa na tsotsowa shine annabi Nuhu alaihi salam da Allah ta'ala ce da shi wasna'il fulka kai kera wannan jirgin ruwa ka dauki wanda suka yi imani da kai ku zo yace wa qalar kabu fiha bismillah majriha wa mursaha duk wanda yake imani da kai ka hau tare da shi tunda ka roki a halaka su ba za su yi imani ba to a matsayin ka na annabi mun karba amma kuma tare da cewa fadanka da matanka suna ci shi yasa da yazo ɗansa bai imani da shi bai ce ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka shiga kwale-kwalen nan musira zo ka tafi don wallahi ta Allah ce take zuwa ba ruwan da ka saba sani ba ne to halaka ku Allah ne shi ne sai kalli baban tunda dama bai imani da abin da ya zo da shi ya nuna mai wani dutse yake sa'awi ila jabali zan yi tattaru a kan wancan dutsen ya asimuni min alma zai kare ni daga ruwa wannan ruwan na tsanewa zan sauko ruwan sama ce da ka saba sani yace da shi la asima al yawma min amrillahi wallahi a yau ba mai kubuta daga umurnin Allah illa man rahima fati wanda Allah ya masa rahama shine ko wanda zai hawa wannan jirgin ruwa shi yasa ke ji ana cewa sunna jirgin annabi ne man rakiba hanaja duk wanda ya hau sunna ya tsira to kamar haka yace da shi zo ka hau yace a yana cikin haka kawai Allah ta'ala ce fa hala bainahum al-mawj sai igiyar ruwa ya juya ya shama kanta tsakanin su ga yaron da yana taho zo ka hau kaza yana cewa ai ni guri sai kawai ruwa ya shafa ya rada tsakanin su kafin annabi Nuhu ya farga fakada min al-mubrasin sai ga shi ruwa ta shanye shi ta kashe shi tare da haka ya san bai mutu a imani ba tausayin nan na tsakanin ba da mahaifi bai kyale shi ba sai ya fara ma Allah magiya ya san dai kafiri ne bai imani ba amma ya za a yi sai ya fara kwankwasa ji ko a kota kofa da Allah zai iya budewa kila a tausaya masa a karbi dan shi a matsayin wanda zai tsira sai ya fara cewa rabbi innabni min ahli ya Allah ga ɗana nan dai yana cikin iyalai wa inna wa'daka alhaq amma fa na san wallahi alqawlin ka gaskiya ne duk wanda bai imani da kai ba na san baka raga masa to a garin ne sai Allah ya fitar da fahimci dai kaman yana so ya roƙa wa ɗansa gafara ne kuma hakan ne sai Allah ya nuna mai alaƙar jini ba ita ce alaƙa ba alaƙar addini ita ce gaskiyar alaƙa sai ya ce da shi innahu laysa min ahlika bai cikin iyalanka kai ka haife shi amma ni ban yadda yana tare da kai me ya bambanta ko ce innahu amalun ghairu salih to da shi ba aiki na gari bane ba da na gari bane ba nagartacce bane al'amalu salih shine aikin da aka yi dan Allah kuma aka yi yanda annabin Allah ya koyar to shi bai ko daya ba bai imani da Allah ba kuma bai dika ba to daga nan ne ko annabi Nuhu ya tsorace ce ni a'iduka an taku ana kula min al-jahili Allah ina neman tsarinka in shiga cikin irin wanda ba su sani ba na hakura to menene abin da ya faru abin da nake so nuna mana a nan shi ne annabi Nuhu ya yi tsawon rai a cikin mutanen ya daɗe a cikin su saboda ba su imani da shi ba su yarda da shi ba sai Allah ya ba su tsawon rai kun fahimci magana ko daga lokacin da aka samu wanda suka fahimci saƙon shi suka yi imani da shi wanda Allah ya tabbatar da za su ci gaba da bautar Allah a ban kasa sai Allah ya halaka sauran gaba daya domin bayan faruwar wannan tsira annabi Nuhu bai tsawon rai ba kuma ya rasu shi yasa lokacin da ya zo zai rasu sai ake tambayar shi ya ka ga rayuwar duniya ya za ka iya ba da bayani game da tsawon zaman da ka yi a duniya ne za ka iya cewa game da rayuwar duniya kun san me annabi Nuhu ya ce ni na ga duniyar nan ne kaman wani daki mai kofa guda biyu kaman masallacin nan kawai ka shigo ta nan kafin ka zauna ka huta sai ka fita ta ɗayan ka wuce an gama ya ce ni a haka kawai na ga rayuwar duniya saboda da daɗe wanda na yi da duk abin da na yi gashi na ga kaman jiya na zo kuma yau an ce in koma to haka hatta a lati lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne annabin mu haka al'amarin yake lokacin da ake ganiyar ɗanɗana musu azaba a garin Makka ku duba Sumayya ku gani mace ce ƴar uwarku ita ce ta farkon wanda ta fara mutuwar shahada a musulunci su ne suka ɗibi addini yana da yambun zafinsa na asali suka tsaya har sai da suka cika ma Allah alƙawarinsa shi ma Allah ya cika musu nasu alƙawarin daga ciki abinda ta yi tsayuwar da ta yi a kan tauhidi tauhidi a lokaci yana tsananin wahala babu masu ci da yawa ga azaba duk wanda ya karɓa to waka mutu waka tashi aka yi mishi amma tare da haka kai haƙuri ta rike addinin Allah kai kalmar shahada kuma kai imani da Allah aka ɗaure ta aka yi mata tsirara a gaban jama'a aka nemi a ci mutuncinta ta hanyar ta ambaci gunki ko ke yi shi ta bar Allah ita kuma ta aibanta gumakan ta tsarkake Allah wannan shine dalilin da yasa aka ɗauki mashi aka buga mata a farjinta sai da ya fita ta gadan bayan dalilin shahadata ce annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ake musu wannan azaban shi kanshi bai iya kwatar su amma bin yasir ya ce wallahi sai da aka kai matakin da duk wani nau'in azaba da ake ma dan adam mu dai mun ganshi yace akan tsatsa ga jikin mutum daga sama har ƙasa a watsa mana wani abu mai kama da barkono a yanzu sai mu ce kama a watsa musu yaji yace tun daga sama har ƙasa kana daure yace in bala'i yayi bala'i sai mu suma yace muna farfadowa daga suman kuma sai a danna fuskar mu a cikin ruwan zafi sai mun sake suma karo na biyu sai numfashin mu ya dauke fuskar mu ta kone yace sannan sai a dago mu kuma a shanya mu a rana yace idan bala'i ye bala'i muna shirin mu bar imani mu karbi kafirci don mu huta yace sai inji Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta bayan turkin da aka daure mu kamar yadda ake daura doki yace sai inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mu sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna Allah ya ce in gaya muku hakuri dai a rike iyalan gidan Yasir Allah ya ce in tabbatar muku mahaɗanku da shi a gidan aljannati amma ya ce wallahi sai in ji in za su yanka so dubu sai dai su yanka amma ba ma sakin imanin to me nake so in nuna muku shi ne a lokacin da duk ake ɗanɗana musu wannan azaba ake wahalshe su annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ɗauki ranshi a lokacin har aka zo irin su Abi Dharr al-Ghifari muka zo suka yi imani Abi Dharr al-Ghifari da ya zo ya yi imani ya karfi kalmar shahada ya shiga musulunci Abi Dharr daga kabilan Ghifar yake shi za a ce da shi al-Ghifari kabilan Ghifar yan fashi ne na yankan shakku yan fashi ne ko hanyar birnin gwari albarka wallahi in suka tara hanya sai dai ka sallama ko obajana za ka sai dai ka wannan sun fi ka bala'i shi fata-fata da mutum kuma su kwace dukiyarsa to shi ɗan ƙabilan ne sun sanu da wannan mummunar ɗabi'a ba a tsammanin wani ma ya zo ya yi imani a cikinsu sai ga Abi Dharr ya zo ya musulunci kuma lokacin da musuluncin ma ba za a iya bayyana shi shi yasa da ya fito zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka tafi ya Abi Dharr ka musulunta to abinda nake so da kai ka gani kai na ne annabi yace to bakar wahalar da nake sha a cikin mutanen nan ba kaɗan ba ne saboda duk da dangantakan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa duk da yawan danginsa sai da aka wayi gari wata rana kafiran maka sun rufe manzo Allah da dukan tsiya mai taka shi na taka shi ne sukarsa da maki na yi ne kaza Abbas da Sayyidina Abubakar su ne fa suka zo Sayyidina Abubakar ya tunkuɗa wancan ya toka ruwan nan ya tura wannan yana cewa taqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah dan kawai mutum ya ce imani da Allah sai ku kashe shi har sai da suka zo suka kwaci Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Sayyidina Abubakar din an taba masa irin wannan to ballanta da wani Abi Dharr wanda bai da kowa bai da komai a gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ka karɓo musuluncin nan ka tafi wannan sakon da kake gani sai ya shiga mahudar rana da mafadanta idan lokacin yayi za ka ji kira na ka zo ka same ni kun ga yana nuna cewa ba zai mutu yanzu ba shi ne abin da nake so ku gane daga ciki da ya fita sai zo ta yan mata su biyu suna zagaye gunki suna shafa gunki suna kuranta gunkin to shi kuma mumini kun san kana so ka ga ɓacin rashi to ga ana saba ma Allah duk wanda zai ga ana saban Allah zuciyarsa ba ta harba ta kada ba to yana da mataccen zuciya mai raunin imani yana daga cikin alamatu zahiratu da aful iman alama ce ta raunin imani to shi ne yana fita ya ga waɗannan mata suna wannan sai ya je ya same su ya ce da su wannan gunkin ba gaskiya ba ne ku bauta ma Allah shi kaɗai shi ne wata daga cikinsu ta kwantsama ihu ta ce Muhammadi ga ɗan wani mai biyayya ga Muhammadi ya zo zai mana kaza zai mana kaza kan ka ce kwabo kawai jama'a suka zagaya Abi Dharr da duka da jifa da takawa ana nema a kashe shi aka zo aka ce da Sayyidina Abbas wannan bakon fa da ya wuto daga wurin Muhammadu fa gashi kan kafirai za su kashe shi yace ko da ya taho sai ga bashi da karfin da zai iya kwato Abi Dharr to amma da yake mumini yana da dabara sai amfani da nan bashi da shi sai yake da su ya ku mutanen Makka ku fa ƴan kasuwa ne masu zuwa Lagos su taro kaya kuma kar ku manta Abi Dharr fa dan kuduwa ne hanyar birnin gwari kuma kun san yadda kwanan kuduwa take an banci magana ko mutane birnin gwari su yi hakuri da ni ina misali ne saboda na san lokacin da hanyar birnin gwari za a tare ka wallahi baka da kuɗi da wuka ake rubuta maka no money a gadon bayanka to shi yake da su ku fa ƴan kasuwa ne wanda kuma kuke dukan nan ɗan ƙabilan Gifa ne ku dake shi da tushe za ku gane da yake shi ɗan duniya ba Allah yake tsoro ba duk sai suka watsa suka kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo Abi Dharr da jina-jina yake ya haka bawan Allah kai da nake ka tafi sai ka ji jira na yace wallahi ji nayi zuciya na ba ta iya daukar shirka yanzu dai na musulunta amma naji bana kaunan kafirci yace kuma duk wannan abin da suka yi a banza in ka ban dama zan koma in sake gaya musu abin da yake wanda na faɗa musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a'a ka hakura dai ka tafi ka hakura dai ka tafi har sai mun haɗu to sai ya tafi din a lokacin da ya musulunta ya zauna ya yi haddan Qur'ani a wannan tsakanin izufin sana babu littattafai nawa ya haddace hadisai nawa ya haddace cikin Bukhari da Muslim babu ko daya to amma ko kun san cewa sayyidina Abubakar yace bayan mun ma manta akwai wani abu zari har mun yi hijira mun koma Madina wata rana muna zaune a Madina sai muka ga dandazon taron jama'a sun tunkaro cikin garin Madina kawai kura saboda taka kasa suna tafiya kura ne kawai ke tashi sama sabai suka ce yau kam ta faru ta kare wallahi sai dai bayan an kashe mu a kashe annabi ko suwaye waɗannan mayakan sai dai a yi ta kare ya za a yi suka ce wasu su zagaye gidan manzon Allah kar annabi ya fita wasu suka ce kam sai dai a yi ta kare mu fita wajen gari mu tare su ko da me suka zo sai dai in sun kashe mu sannan ku zo kan annabi yace aka muka dauke makaman mu da takubban mu muka fita muna tunkara muna jiran mu ga da me za su zo sai dan Abubakar yace to abin da ya daure mana kai da suka mazo suna matsowa sai muka rinka jin kaman kuma kalmar shahada yace da suka ƙara matsowa sai muka ji lalle kalmar shahada suke suna Allahu Akbar yace sai muka sauke makaman mu kasa dan bai yiwa ana daga sunan Allah makamin mu na fara ana zuwa sai ga Abi Zarri a gaba kawai malam da jama'a a bayansa yana zuwa yake a nuna mai manzo Allah sallallahu alaihi yana zuwa gaban shi yace ma'annan sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan gaba ɗaya sun musulunta kuma dukkan su nan da ka gani umurninka take jira duk abin da ka sa su za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan sai masa addu'a da ya nuna daga ranar shi dan aljanna ne hajjar kabilar da suka biyo shi to yanzu bayan kun gama kabbalar nan tsakanin ki da Allah shekaran ki nawa ke mutum nawa kika musulunta kun yi shiru to nawa kika taimaka ma masu da'awan kuma da shi suka yi aikin Allah da shi dan ga gano nan kuma manna sun in sai da gwalagwalan ki an yi da'awa matan ka dole suna kokari na san matan da mijin ta yake karanta wurin malamin ta ita ta rantsa sai dai a sai da gwalagwalan ta a karu ka ginin masallaci shi kuma mijin yace bai yadda ba anan ka dole aka bai yadda ba ce mallan in yan uwarta suka zo ni za su zaga ta uwa ta uba kace ina ruwanka da su ka banni da su mana ni lahira ta nake su ba ma kuma a yanda sani bayan abin ya faru karshe sai da ta ga ma bake ta ce ita da abin ta ku barta mana ba a kuma dade ba ta rasu da ta bari duniya da ta bar rikici da ta bar rikici din mai hikima shine wanda ke daukan kayan shi ba Allah ijiya man zallazi yuridullahu qadran hasana Allah ke ba rance kina da wayau in kina da hikima Allah kike ba rance dan shi account din sa zai da matsala ne da matsala zai ije miki ba komai kuma kullun interest din ki ya wuce da kike tsammani fa ta kaice yan uwa musulmi abin da kike so kai da shi ga shimfiɗa ga wannan dan ayi da za ku fassara ba su da yawa shi ta ne muku wannan dogon shimfiɗa abin da nake so in nuna muku dangane da kan garewan bani Isra'ila abin ba daga kansu bane har kanmu ya iso haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan zaman wahala da ya a garin Makka lokacin da musulunci ya zo ya fara samun dukiya ya fara mamaye duniya wanda har na gaya muku iyalansa suka zo suka ce su ma dan sama musu gwalagwalai mana ko ba ku ne na gaya mu a nan ba mun sha faɗin wannan da ku ko lokacin da suke hanyar cikin suratul ahzab aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida kawai sai ya ga duka da hajiya mai ɗakin yamma da mai ɗakin gabas da mai kudu da arewa duk an hada ana mitin a falo sai da ganin wannan mitin din ka sa akwai matsala a gidan kaga an gadi gaba ɗaya ana mitin kuma a kanka ake mitin din to inna hadha la huwal bala'ul mubin sai dai inda Allah yi sai dai inda Allah yi wani lokaci ya zamto can ana dan rikici can ana yi kai sai ka zama alƙali ya kuma sauki amma kaga an dinken nan to kai za a kai za ka biya wannan linkewan. Yuzai ga shi duk an haɗa ana miki a kan abu ɗaya. So da su mata suna da wani abu ɗaya. Idan matsala bai shafe su ba sun fi kowa iya barwara matsala. In dai kana so ka ji solution guda 101 a kan matsala ɗaya, to ka tattauna da mace amma da sharaɗi ɗaya, kar matsalan ya shafe ta. Duk rauninta za ta iya baka mafita. Ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo sulhu Hudaybiya. Sulhu Hudaybiya da aka zo. Sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aski, ku yi yanka, tunda sun ce sai shekara mai zuwa za mu shiga. Su kuma sai suka ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu ne, yasa ya ce su yi haka. Su kuma in dai ta kan annabi ne a fasa ma kowa ya rasa. Sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aski, ku yi yanka, sai ba su yi ba. Suna jira su ji ko zai ce to tunda kuna da karfin imani mu shiga. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi. Ya shiga gida yana ina tsoron kar Allah ya halaka su. Tunda ta jaka Ummu Salama ta fara cewa Allah ba zai halaka su ba. Yace kin san ko menene suke ba dai sahabbanka bane, yace kike Allah ba zai halaka su ba. Yace kin san me suka yi, kike ko ban sani ba, ni dai na san Allah ba zai halaka su. Sai kace to zauna mana aika kwantar da hankali mai gida. Yanzu wata ce ne ta ce kaga kun fara rigewan ku na jam'iyyan ku na party gida, ni ka je kun gama ka dawo mun dan Allah ba zan zauna in wahalan girki in sha wahala in ma mutum abinci kuma ya shigo min gida da bala'i ba. Wata ce ta fara ma wannan sambatin da ce ruwa. Ma'ana ka shigo da wuta a kanka ka kara ma ta yace. Amin ya Allah. Malam Zubair ce Allah shirya mana da su, na ce amin. Ana zuwa sai da ce da shi to zauna mana, ai da magana ake fahimtar al'amari. Sai ya zauna, ce me ya faru, ce kinji yadda aka yi. Sai ta ce a'a, ai manzo Allah ko kai kanka ka kwantar da hankali za ka gane ba su saba maka ba. Ce me ya faru, ce to mutanen nan fa nan mahaifansu ne suna da iko da dukiyarsu da danginsu, amma a ce an hana su shiga. Ko kai ne garinka ne fa, a ce amma fin karfi ga ka da karfin da kana ga da karfin tsiya za ka iya shiga. Sannan kuma na biyu sun yadda suke da kan gaskiya, maƙiyarsu na kan ɓata. Kace ai zai wahala zuciyarsu ta ɗauka, amma in kana so ka gane baƙi suka yi ba ka lallashe su ka yi hikima. Yace ya za a yi, tace ba aski kace su yi da yanka ba su yi ba, tace yace mata eh, tace ka je kai kai askin ka yankan ka gani, in ba su biyo ba to sun saba maka. Bai tsaya ƙarisa maganarsa ba, kawai tashi ya fita. Yace da su to jama'a, tunda dai na ce ku yi ko ba ku samu yi ba, ni annabi ne an umarce ni in yi ko ku ba za ku yi ba. Bismillahi bari ku gani. Yana yanka suka ce tabbi jan. Ai magana ta kafin ya yi ma sun yi nasu. Sai ga kowa ya az. Yana shi ya ce hajiya kin faro kin zama majalisar ɗinke duniya. Kin warware matsalar gaba ɗaya ga shi har yau muna amfana. To amma fa kar ku manta tana daga cikin wanda suka kore shi masallaci sai da ya kwana 29. Kwanan shi 29 a masallaci, wanda ta fi kowa shiga azaba a rashin shi. Ka san mata suna da wannan, shi yasa in kace za ka haɗa ƙarfin tunaninka da ta mace za a yi ta rushe ne kawai. Su kawai da emotional da yanayi suke tunani, ba su tunani da me zai dawo, da yanayin da suke ciki kawai da shi suke hukunci. Yanzun nan za ka gafa ma kana fita kuma sai ka ji ta fi kowa nadama. Sai ka ta fi kowa nadama. Kuma ka dawo ka ƙara murguɗa baki. Haka nan dai ake tafiya. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta fi kowa damuwar ba, kwana 29 ta ce wallahi dai muka yi kamar yaƙin duniya. Duniya gaba ɗaya babu daɗi don ba annabi tare da mu. Amma yana shigowa gida, ita ta fara tarban shi kuma da baƙar magana. Cewa da shi dai, oh, su annabi manya, me ya hana a yi kwana 30 an isa? Me ya hana a yi kwana 30? Shi kuma akrama kallah bawan Allah, ko sai bige da ba'azi. Ya ce da ita ai wata kwana 29 ne ko 30, ma'ana an baki san cikin ba bari a koya miki. Ya ko a wannan abun kadai ya koya mana hakuri, ya koya mana fituhu, ya ba mu ilimi. Yace ai kwana 29 ne wata ko 30, sai shiga da awa da bayani, ma'ana wa zai biye miki a ɗauri kaki ko a bata igiya. To wannan in kun kula a takaice, bayan zuwa Allah subhanahu wa ta'ala Madina, musulunci ya kafu ya tsayu, yana zuwa aikin haji, kuma aikin hajin ta farko ta ƙarshe. kawai sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A dutsen Arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya saukar da aya cikin suratul Ma'ida ya ce a yau na tuka muku addini tam na yarda musulunci shine a matsayin addini. Sahabbai suka dinga murna, oh wani an kashe shi kafin yau bai ga wannan rana ba, suka dinga murna suka dinga murna suna juyowa sai 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 na Abubakar shi kuma kuka yake yi. Shine sai Umar radiyallahu anhu ya ce ya Abubakar ya haka al'umma tana farin ciki kai kana bakin ciki, kowa na jin daɗi kai kana cikin damuwa, alhalin ka san kaunar da muke maka zaka samu ma mu shiga damuwa. Din ne kaunan wani bai so ya ga wanda yake kauna a cikin damuwa, din ne kaunan wani bai so ya ga damuwa wani. Shi yasa in ka san mutum na kaunarka idan damuwar da kake ciki ba zai iya yaye maka ita ba, ka danne ma kar ya fahimci haka, dan sai a sai a bata da yawa. Ni dai haka nake yi, duk wanda na san yana damuwa da damuwata to in na san ba zai taɓa iya yaye min damuwar nan ba, ban ma bari ya sani, har gara daga bayan ya sani ya ji haushin ban gaya mishi ba ya fi min sauki. Amma ba haka ba sai baƙin ciki ta yawa kuma ba a san haka. To shi ne sai na Abubakar ya ce da su ba wai ba na farin ciki da abin da kuke farin ciki da shi ba ne. Ya ce abin da ya tada min da hankali ya Umar shi ne idan har Allah ya ce an cika addinin nan to me ya rage in banda annabin ya tafi. Abin da aka aiko shi kenan, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa ma alayka illa al-balaghul mubin. An ce ya isar to ga shi ya ce an cika saƙon, to me zai tsayayi a wannan kazantar duniya? Yake tafiya ne. Shi ne kawai Sayyidina Umar ya ce haka sai kuka. Ilai kuwa kwana 80 tsakanin wannan maganar da rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me ke nufi a nan? Ashe annabi na daɗewa a cikin mutane gwargwadon yanda suka karɓi saƙonsa. Idan an samu wanda suka amshi saƙonsa to Allah kan ɗauki annabin. To waɗannan bani Isra'ila sun dinga zuwa da tangarewa da rashin mutunci da sabawa da kin yarda, shi yasa sai Allah ya dinga aiko musu da sako yana tuna musu da abin da suka yi da faɗin ko in kullu dukhulu hadhihi alqarya, ku tuna yayin da ni Allah ta'ala na ce da ku ku shiga wannan alqarya. Malamai sun ta bayani akan wasu alqarya ake magana, amma mafi faɗin abin da na gani shine Baitul Maqdis. Ana da ku shiga Baitul Maqdis fakulu minha, in kun shiga wannan gari wannan alqarya za ku tar da arziki a cikinta, za ku ga ƴaƴan marmarinta masu kyau, ƴaƴan lambu, ƴaƴan itatuwa, ƴaƴan marmari da abinci na hatsi da sauransu. Fa kulu minha, ku ci har ku shi itum yanda kuka so, ragadan a yalwace. Za ku tar da abinci da arziki a cikin wannan alqarya in kun shiga, ku ci iya abin da zai ishe ku da wadata. Sannan in kun tashi shiga, wadkhulul baba sujjada, ku shiga kofar wannan gari wanda malamai sun ta bada sunayensa da dama, amma dai mafhum shi ne mu fahimci cewa Allah ya umurce ku da shiga wannan gari sujjadan, suna masu sujjada. Wasu malamai suka ce ku shiga suna masu sunkuyar da kai a matsayin girmamawa ga Allah, wasu kuma suka ce a'a su shiga suna masu godiya akan ni'imar da aka ce za su tarda ta a yalwace a wadace a cikin wannan gari. Sannan in kun ci, duk wanda ya aikata wani aiki wanda aka yi mai wata ni'ima, za ku ga a ƙarshen ni'imar Allah yana so ka yi istighfari. Kun taɓa kula da wannan? Idan kuka idar da sallah, menene abu na farko da kuke cewa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'a, sai ki ce to ba aiki da'a na yi ba, ba sallah na gama ba, ai ba zagi na yi ba, sallah na yi, biyayya na yi. To menene kuma dalilin istighfari? Saboda ni'imar da aka yi miki na samun kanki cikin masu yin sallan nan ba karama ba ce. Shi za ka ce ke istighfari don a ƙara miki ni'imar, don shi istighfari yana ƙara arziki da wadata. Haka nan an cire miki wata damuwa sai a ce ke istighfari. Idan mutum zai shiga banɗaki me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith, da kin fito sai ki ce menene? Gufranaka, ina neman gafaranka. Saboda ni'imar da aka yi miki daga a cikin banɗakin nan tana da yawa. Yanzu a ce bawali kaɗai a barki da shi ba zai fita ba, ya zaki ƙari mahaukaci a zaki zama, wallahi haukaci wa zaki tiburan sai kin haukaci zaki rasa yadda zaki sa kanki. To amma sai kiga kina fitar da wannan damuwar, kina jin wani sanyi a cikin ranki, to wannan ni'imar katta ba za ki iya biya ba. Shi yasa da kin fito sai ki ce ina neman gafaran Allah don an mun ni'imar da na san ba wa yau na bari. to suma bani isra'ila anan shine Allah ta'ala ce da su wa kunu hibbatun lakum lakum khataaya ku ce hibba wasu malamai suka ce ma'anar hibba anan shine astaghfirullah tunda an ba ku alƙarya mai kyau ga arziki an ce ku shiga ku ci yanda ranku yake so sai Allah ta'ala ce to kun shiga kun ci arzikin ku kuma nemi gafaran Allah domin dama ku da kanku kuka ce bayan ci koshi sai me wanda baki an ce gulma eh gumi ko ba haka bane bayan ci zama eh gun Allah ayyin ga hadis ga karatun nan da kun sani wa kuka bane ina bandan bandan sanda mutum yake jin yunwa yanzu da ana azumi dan Allah ba ku ji kaman mutanen gurbin ma su tunta unguwa ba musamman da yamma sai an sha ruwa sai ka ji kaman kowa ya dawo garin mutum da zaka ganci da fitinan nan surutu wata wallahi in ta zo wuri sai an gane tana nan wallahi wata in tana wuri sai an gane tana nan amma ana azumi sai ka ji kurbus kai shiru ta yi musamman rana ta fara yi to sai ka ga mutum ya daidaito a kansa to amma da mutum ya cika cikinsa ya koshi ba fitina ta farko shine sha'awa za ta botsa tunane-tunane wasu ma hajji na fasikanci da na barna sakamakon koshi musamman idan mace tana cin abinci mai kyau ta zauna a wuri mai sanyi sai kaza to sai da Allah ya to shi yasa anan Allah ta'ala san in suka ci suka koshin nan butulci za su yi sai ya ce wa qulu hibbatun ku ce muna neman gafarar Allah ya biya daga zunubanmu saboda yanda Allah ke san mu da rahama sai ya ce kuma nan fillakum khataayaakum in kun yi haka zan yafe muku in kun yi haka zan gafarta muku wasu sun aikata aikin barna suka zo suna so su musulunta sai suka ga yanda suka kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ma Allah zai karbi tuban su nan take sai Allah ya saukar da aya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da kuka wuce iyaka akan kawunanku kuka zalunci kanku ta hanyar saba mun da kashe mun sahabban annabi na tare da wannan laifi da kuka yi la taqnatu min rahmatillah kan ku yanke kauna daga rahamar Allah indai za ku musulunta ku tuba ku yi aiki na gari da Allah ku ji wani irin rahama kashe rai da zubar da jini in ke ne ya zaki wallahi da wahala ke yadda yanzu Allah ya kiyaye kyauta ko da kuskure wani ya sanadiyar mutuwan dan mutum in ya ga wannan mutumin zai manta shi ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam fa wahashiyu shi ya kashe Hamza shi ya kashe mai kawo a yaki bayan ya kashe shi kuma sai zo ya musulunta kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yajibu ma qablahu musulunci na gafarta ma mutum duk abin da ya kafin musulunta da mutum ya musulunta shi kenan komai na laifin sa ya ta ko tare da haka ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya juya yana bayani sai ga wahshiyu ko sai tuna Hamza sai jiran sa babu dadi shi kuma bai so ya rinka gani wanda zai sa mai damuwa har ya ji zai ki shi a ranka shine sai ya ce da shi ya wahshiyu ko zaka taimake ni ka daina aje mun fulkan ka ta inda zan rinka yawan ganin ta ina ma da ka rinka zama ko a gefe na ko a baya na maimakon inda da na ganka zan tuna wancan takaici dake cikin raina to annabi ne fa da yake zuciya tsoka ce sai da ji wannan damuwa shi da aka wanke zuciyar shi aka wanke komai nashi to ina ga ce yanzu wata ne sai ta ce billahi zabi da ai daga shi har dangin shi ku kashe ba ma shi din ba haka ne to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ba haka yake ba yana da kamala Allah yana da jin kai Allah yana da tausayi Allah ta'ala shi yana so ne ma yi rahama ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum ne Allah zai da ni dan ne Allah zai muku azaba in har za ku gode masa ba za ku yi shirka da shi ba za ku yi tauhidi ba za ku yi shirka ba za ku yi sunna ba za ku yi bid'a ba dan ne zan muku azaba in ji Allah in kuka yi imani da ni to dan ne zan muku azaba wani burgewa ne in muku azaba na tanaji azaban ne da wanda suke ganin sun kisa in nuna musu to ba su yi san ba kuma wannan shine daidai shine adalci to shine Allah wanda cikin sarki ya faɗi wannan yace wa sanazidul muhsinin bayan wanda suka yi laifi a cikin kudin sun istighfari na gafarta musu wa sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu kara mu wanda suka kyautata akan kyautatawar su Allah ta'ala ka samu a cikin su a ƙarshe Allah wanda cikin sarki sai yake faɗan ɗaya daga cikin mayagun ɗabi'un su wanda ba a so ni koyi da su yanzu kun ga tintin da ake daga da su mu ba tunda muka fara tafsirin nan da su muke ta daga ko ba haka bane kuma har tafsirin litini ku da su zamu ƙara dagan kuma a cikin su muke Allah ta'ala ce bayan duk wancan abin da muka yi musu silati fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahallicinku innahu huwa tawwabur rahim shine gafara ne ya karbi tuba kuma yayi muku gafara yanzu an ce ku kaza kuma kun yi aka ce to ga arziki ku ci kuma ku nemi gafara ai muku gafara menene sakamakon fa baddana alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu a ce suka canza kawai ba za a shigan ba ba za a cin ba za a yi ba an kin a ga me zai faru an ji akwai wanda wallahi har a yanzu suna da irin wannan dabi'a ko a magance ko a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi zai ce ma mace ku tsare tsaraikin ku ku tsare mutuncin ku ku tsare addinin ku ta ce to tunda dai azumi dole ne karkai a zage ka zamu gani Allah kai mu ran sallah zaka gani in mun yin zaka gani in Allah ka isa zaka gani in annabin ka isa zaka gani in baka isa ba zaka ga fitan da zamu gode ko zamu mutunci zamu gode ko zamu mutunci wani bai taba shaye-shaye ba godiyan da zai mu Allah a ranar Idi da giya zai tashi a nan garin Kaduna wallahi sai da aka samu matasan da ranar da za a duba wata za su zo su taru suna shan wiwi za su fita wajen gari me za ku yi za su taro oga ne ba annabi ya ce ana daura shedan ba to za su tarbo shi su dawo tare gobe matasa maza ke kwarai da gaske ni har a unguwan da abin ya faru ban san faɗi ne amma na sani abokina Malam Umar da muke zuwa nan tare ya san wasu ma daga cikin su sai da kira sai dinga musu nasiha yana musu faɗa to kamar haka wata tukuicin da zaka yi na zuwa masallaci ta zauna shine zuwa ɗakin saurayi kuma ranar Idi ita zaka dafa abinci kuma ta kai ma saurayi ko bai lalata da ita ba kuma ya taba inda ya so a jikin ta abin da ya ga dama da ita kuma mata sun kasa gane wani abu ku fa kayan karauni in kuka fashe ba ku dawowa yanda kuke wallahi namiji zai fi tsara da rashin mutunci na yankan shakku kuma ina tabbatar muku wallahi a unguwar da ya rashin mutuncin nan sai da ya zama liman kuma a karbe shi amma wannan bai yiwuwa ga mace bai yiwuwa ga ɗiya mace duk abin da zai sa wani ya lalata miki rayuwa wallahi ya gama da ke bai kamata ki sallama masa ba bai kamata ki buɗe kofa ba bai kamata ba kuma yanzu daga cikin fitina da musibar da muke ciki a da wallahi maza ne ke neman mata amma a yanzu kusa abu na nema zama akasi yana nema zama akasi to in kika bari bone ya ɓata miki rayuwa wallahi ya gama da ki wallahi ya gama da ki kin bar mummunan tabo har ga ƴaƴan da zaki haifa ba kenan al'irku da sasa haka annabi ya faɗa jijiya fa tana na so fa tana bin jini fa mummunan abu na bin jini fa nagartaccen abu na bin jini fa yanzu dan Allah za ki so ki bar mummunan shaida a danginki ga mahaifiyarki ga mahaifinki ga ƴaƴan da za ki haifa ko kar ki yadda ki bar rayuwarki ta irin wannan lalacewa duk abin da kika ga wani ya samu a duniya da haƙuri ya same shi duk abin da kika gani duk abin da wata ta yi ya burge kike ya haƙuri je ki roki Allah je ki roki Allah ba duk abin da wata ke samu ke nuna ta rabauta ba arzikin Allah yana da yawa sannan duk wani abu da zaki ga wai wahala ko sauki kar ki auna rayuwarki da wannan ki auna rayuwarki da abin da Allah yake so in kika wannan kin gama naki saura ki jira shi kuma Allah ya yi miki nashi aikin aikin Allah ko ba irin naki ba wallahi ba wanda ta taba hakuri ta bi Allah har sai Allah ya mata sakayya da wafi alkhairin abinda wanda ta saba mu Allah ba ta isa ta same shi ba ku duba musamman abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana magana mata shurun infa ƴan matan aljanna da Allah ta'ala ya siffanta sai ce wa shurun in ka amsalil lu'lu'il maknun ya kwarzanta su ya kwarzanta su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ce matan hurun in fa da wata za ta leko da wani sashi na jikinta a buɗe sama duniya su gani ko a ce kumbanta ko yatsanta ko wani abu na jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce komai sai ya magana ya ce la ilaha illallah hatta aljimad haddaka da muna masallacin da sai a ji teburin nan yana la ilaha illallah ya ga abin da ya wuce hankalin shi a wani wuri yace maza kan maniyin su ma duk ya tsiyaye saboda karfin sha'awar wai duk da wannan daraja fa da Allah ya musu fa ko kun san akwai matan da sun fi su daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace akwai ƴan matan da a gidan aljanna ƴan aljanna sun same su sun samu hurun ain yace yana tare da hurun din yana jin dadin rayuwarsa sai ya ga wani haske kamar flash bayan hasken magana ce ta zo da wannan hasken ma'ana magana ne aka yi sai ga haske ya fita saboda kyan wanda ta yi magana mu yanzu ba malam ka yi furar da oral b ka hada da makilin ka in ji malam ka biyar gombe abin da nake so in ce muku shi ne abin da za ta ce da wannan dan aljannan shi ne ba Allah ba fa ita kadai ne matar ka aljannan ita hurun din ba ita kadai ba ce ita ne maganan ba hurun din ba ce sai a karshe zan gaya muku kowa ya ita wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ta rungume shi ya rungume ta sai sun yi shekara 40 ba su gaji da junan su ba duk wanda suke da aure a cikin ku sun sani ba wani namijin da zai iya minti 30 yana tare da ke sai dai miki kara wallahi amma ya gaji wallahi sai dai miki kara to amma ne ke shekara 40 suna tare ba su gaji da juna ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce waɗannan matan darajar su ya kai ga ba a kowace aljanna ake samun su ba a kowace aljanna ake samun su ba shine yace kun san wasu mata ne kuma kun san su wane ne mazajen su sai suka ce su wane ne sai yace su ne ƴan matan da suka taso suna ganiyan budurcin su suka ƙara kansu ba su yi zina ba kafin su samu mazajen aure sai Allah ya karɓi rayuwar su wannan haƙurin da kamewan ba tare da yin zina ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa aka sa su aljanna da sun ma kuma tan haurin in su ka gansu sai yace kun san su waye mazajen su suka ce a'a yace ba kowanne karabitin dan aljanna ake ba irin waɗannan matan ba sai mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ya kira da kyakkyawa ya hani da mummuna sai dai akai su an menene aljannan malamai da masu da'awa saboda a ran alkiyama daga annabawa sai su a daraja saboda su suka yi aikin annabawan bayan annabawan sun tafi to kiran da muke shi ne muhalli shahid din shi ne ki tsara mutuncinki saboda an tanadar miki abin da ya fi wanda kike gani kazanta a nan gidan duniya duk wani saɓon Allah a duniya da mutum ya yi shi sai ya ji nadama a bayansa kowane irin zunubi ne mutum na aikata shi yana gama zunubin nadama zai ci nadama zai ci kuma matsalar zunubi in za ki yi shi baki kokarin kwacewa cikin ayyan bari yana shiganki to karshe za ki dawo kawai baki tsoron ma ki bayyana shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dukkan al'umma ta Allah zai yafe mata zunubinta in banda wanda suke zunubi suna bayyana laifin su a fili waɗannan su kam Allah ba zai yafe musu ba sai dai in tuba take to Allah ka ba mu ikon tuba haka takeice dai shine Allah ta'ala ya ce fa badal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum so wanda suke zalunci suka tauya magana daga magana da aka gaya musu فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا الله تعالى يقول لك سوكد عذابا أكام وانا نسكى ذلك نرشن كم بين أمرنا الله من السماء وانا عذابا تابا رنك ودك سماء كسوكد إيتا كما سنسى وانا عذابا بما كانوا يفسقون ثم دعا بند سكى قسم شسنا أي كتاوا نفا سكنك لكن بين الله مدوت من سكى نعجة متقيتا أنا قمالا abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya samu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda sun kakiya ya fe mana sai mu je littafin mu na biyu mu samu koda an yin kina kaɗan ne insha Allah na'am Allah sun ya ce akwai lokaci ana son gudu ne da wuri